الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi 27/8 ga watan Shawwal a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda zai da yammaci na 14/2 shekara ta 1999. Dan ci gaba da karatun littafin Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid, idan ba a manta ba, babu na karshe da muka tsaya a kansa, babin da yake magana dangane da faɗin Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Haka ne ku yau kuma za mu sake farkon babi, babu qaulillahi ta'ala innama zalikum shaytanu yukhawwifu awliya. Kuma mun ci na darasi na 28 insha Allah, 29. Babu qaulillahi ta'ala innama zalikum shaytanu yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wato babi ne da ya kunshi faɗar Allah ta'ala innama zalikum shaytan, lallai wancan da aka ba ku labarinsa shi ne shaytan. Yukhawwifu awliya'ahu, wanda yake yunkurin tsoratar da ku waliyansa. Waliyan shaytan shi ne dukkan mutanen da suke kan tafarkin ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, suna cikin sani sun zaɓe shi a matsayin tafarkin bi ko sun zanto waliyai shi ɗan. An gane ko? Yukhawwifu awliya'a, yana tsoratar da ku musulmai awliya'ahu, waliyansa, cewa ku tsorace su. Ku da kuke kan tafarki, cewa ku tsorace waɗanda ba sa kan tafarki ɗin. Da haka fala takhafuhu, Allah ce kada ku tsorace su. Wa khafuni in kuntum mu'minin, ku tsorace ni ne kadai idan har kun kasance ku mu'mini ne. Wannan aya tana ɗaya daga cikin jerin ayoyin da suke cikin suratu Ali Imran, waɗanda suke bayani dangane da yakin Uhud. Bayan ƙura ta nafa, musulmai sun jiga da kwarai a wajen wannan yaki, kafirai sun tafi, musulmai sun jiga ta suna jin takaici da jimami na rashin mutum 70 da suka yi a wannan wuri. Ga kuma waɗanda suka samu raunuka a cikin hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna cikin haka sai kuma ɗan jita-jita suka ce ai ga kafiran Makka can na ƙoƙarin karkato akalarsu su dawo su sake kai muku farmaki. Ɗan jita-jita kenan. Lokacin da aka faɗa musulmai haka, ba su damu ba, ba su tsorata ba, sai suka kara jajircewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in har sun dawo, to mu ma za mu tsaya mu fuskance su, ba mu buƙatar taimakon kowa sai waɗanda aka yake Uhud ɗin da su. Kar ma wani wajen mu yake zai taimake mu. Inna Allah kana tsala wa inna nasu inna nasu kana zama ulakum faqtahum tazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yanqasuhu su' wa tabawwa ridwan Allah wallahu dhu fadlin 'azim. Inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya inda aka ce wa musulmai ga Abu Sufyan da mutanen sa su dawo kansu su sake kawo musu farmaki, wannan maganar sai ta ƙara musu imani, sai ta ƙara musu ma tabbatuwa a kan aƙidar. Ba abinda suka ce sai faɗin su hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah ya ishe mu ko madalla da abin dogara. Allah ya fanka lahu bi ni'matin min Allah, sai da kike kin jiyo da ni'ima ta musamman daga wajen Allah shine nasara. Wa fadlin, da kuma wata falala shine ganima. Lam yansakum tu, babu wani abin ki da ya shafe su. Wattaba'u ridwan Allah, dan sun bi yardar Ubangiji ne. Wallahu dhu fadlin azim, Allah ma abokin falala ne mai girma. Inna ma zalikum shaytan, wancan labarin da aka ɗauko shi aka kawo muku dafa labari ne na shaytan. Yukhawwifu awliya'ahu, da yake ƙoƙarin ya tsoratar da ku waliyansa. Haka shaytan yake ƙoƙarin ya nuna muku kafirai suna da ƙarfi, musulmai ragage ne. Kafirai suna da makamai, musulmai ba su da shi. To dukkan mutumin da yake dogaro kan al'asbabul madiyya, tanadi irin wanda ido ke iya hangowa, ba tare da dogaro kan tanadi na zuci ba, wanda yake zuwa daga wajen Ubangiji, to sai tsoraci kafiran duniya. Dan kawai abinda idan suke gani, tankokin yaki abinda yake gani makamanta da dangi kamfanin suka rokoki jilagai masu aman wuta wannan kawai yake gani ya manta da karfin ubangiji wanda idan ya ga damar yuzalzilul arda min tahtiha aqdamih sai ya jarrabe su da girgizar ƙasa da yin makaman nasu iyalin su din ba komai a takaice dai wannan babi babban dalilin da ya sa aka kulla shi don bayyana tsoro cewa ba a jin tsoron kowa saiwa sai Allah ta'ala kuma shi tsoro ɗin nan ɓangare ne na ibada yadda ka san dangogin ibada ba a jangina wa kowa sai Allah to haka tsoro ɗin nan ba a jin tsoron kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi ba ya kammala ya cika ya baki sai in bawa ya samu kansa a wannan matsayin na cewa ba a jin tsoron kowa sai Allah ta'ala sai dai kafin ne na nisa ya kamata mu fahimci cewa shi tsoro iri uku ne tsoro iri uku ne akwai tsoro na ibada shi ne tsoro na zuci ka tsoraci wani don kar ya cutar da kai ka tsoraci wani don kar ya hana maka wani amfani irin cutar wadda ba mai iya yin ta sai Allah ta'ala irin amfanin da ba wanda ya ce ba ka fi sai Allah ta'ala yayin da duk ka tsoraci wani kan zai kace maka wani amfani ko ka tsoraci wani kan cewa zai iya cutar da kai cikin abin da ba mai iya sai Allah to kai shirka kenan domin tsoro ne na ibada kun bar kenan da kyau tsoro ne na ibada ubangiji ta'ala ba ta harkar kasuwanci suna gudana yadda ya kamata sai wani malamin tsibbu ya ce in ba zai ci ba da kasuwancin ka ba zai tsaya ba sai kuma ka tsoraci shi akan haka kana jin tsoron fata da shi don kar ya sa maka hannu al'amarin ka su dagule ka ga wannan ka tsoraci wani tabut daga cikin tawabi saboda ka kayi shirka kana cikin harkar ka ta kasuwanci tana gudana Allah ya sa maka albarka yadda ya dace ka samu mukamin cikin harkar gwamnati daga manka sarkin Allah da dacewarsa sai wani ya zo ya ce maka shehu wane ne ya tsaure maka gindi shehu nan ya yi shekaru 100 da mutuwa ko shekaru 200 da mutuwa cewa ai idan ka yarda ka bar kafancin ka ko tarikar ka to al'amuran ka za su iya dagulewa dan ba a saba wa waliyan Allah ba a saba wa jikokin annabi ba a saba wa salihan bayi sai kai kuma ka tsayi akan wannan tafarkin nasi dan jin tsoron in ka bari harkar ka ta kasuwanci za ta dagule in ka bari za a kore ka daga mutanen da kake kai akan gwamnati jin tsoron wannan shehin ta wannan al'amarin jin tsoro ne kan abin da ba wanda ya ce maka shi sai Allah idan ka ji tsoron wannan tafarkin wannan kai kirka kun fahimta da kyau wannan shine tsoro kare na farko irin wannan haƙƙi ne na Allah shi kaɗai ba mu kusa kuwa ko ya an samar da Allah ta'ala ta yadda na gaduka da muka ambata ba mu ba ka gafara sai ki ba mu azantar da kai da azaba sai ki ba mu alzawa sai ki ba mu sarrafawa sai ki haƙƙi ne na cikin kanin tsoron wannan kai kirka tsoro na biyu shine tsoro wanda yake na ja'izi tsoro na tabi'a wanda an tabi'antar da dan adam a kansa turan da aka halitta dan adam aka tabi an tabi shi kan jin tsoron dan al'amara akwai abubuwan da dukkan mutane sun yi tarayya wajen jin tsoron su akwai abubuwan da mutane suka sha bamban wani na jin tsoron abin da wani ko ba ya jin tsoron sa shi ko wani na jin tsoron abin da shi kuma dan uwan sa ba ya jin tsoron sa abubuwan da duk mutane suka yi tarayya akan su abin da ke cutarwa a zahiri kamar wuta tana kona dan adam ko dan fashi suna yin ta'addanci ga mutum an bayyana ko a zalimin sarki ko mai mulki zai iya zalimtar kai maka ta'addanci da karfin mulkinsa to duka waɗannan sai ka tsorace su babu laifi a kanka don jin tsoro ne da aka tabbatar da kai a kai kana zaune a cikin gidanka sai wuta ta kama wanda ta fi karfin ka ɗauki ruwa ta wasa mata ta mutu za ka tsaya ne ko za ka fita saboda mai ka fita don jin tsoron karfi koli wannan za a ce kayi kirka babu kirka a ce ga nan Musa alaihi salam ya ji tsoron ka da wannan mutanen sa don kar su kaji lokacin da aka za ku ba su labari innal mala'a ya'muru da bika liyadkhuluka faqr inni laka minan nas ne ce faqar da minha sha'ifan ya tarafa sai ya fito daga cikin garin Misra sha'ifan yana mai jin tsoro ya tarafa har ma yana doya dan saboda ya samu daman kula da yawa daga cikin garin a annabi ne amma da kan ji tsoro da Allah ya tura shi ma sai je ka isar musu da manzon ta yace inni ka tsuntu min nafsan fa khafu an yaqtuluni na yi kisan kai ina jin tsoron kar in ji su kashe wannan jin tsoron da rabi'a da za ka ce ya kuskure ba haka lokacin da Ubangiji Ta'ala ya ce ma tilka bi yaminika ya Musa, menene a hannunka yake sanda ta ce? Daga ƙarshe aka ce ya jefar da ya jefar da sandar sai ta girgije ta zaune. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran walam yu'aqqib, yayin da ta sandar ta zama macibiya me yayi? Sai ta tsaya. Sai Allah ya ce masa, ya Musa la takhaf inni laka minan nas, ya Musa aqbil wa la takhaf. A wani wurin kenan, a wani wurin la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalin, a wani wurin aqbil wa la takhaf innaka minal aminin, zuwa ayoyin da suka bayani kan wannan. Haka lokacin da ya zo wajen Fir'auna da mutanensa, lokacin da aka haɗa ‘yan tsafi suka haɗa kayan tsafinsu, fa iza ibaluhum wa ifihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, sai ka gani igiyoyin da suka wafar kamar sun zama cizai. Me ya faru? Fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa, a lokacin ma ya tsorata tsoron gajiya. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sa'ir wala yuflihu as-sahir wa haythu ata. Amma duk tsoron na dabi'a, da haka mutum ya ji tsoron yan baki, ya ji tsoron maza, ya ji tsoron ambaliyar ruwa, ya ji tsoron rushewar gida, ya gudu ya fita don kar ya rusa da shi, tsoron na dabi'a. Ya ji tsoron maciji, ya ji tsoron duk wani abu mai daɗi, ya ji tsoron na dabi'a. Mutum ya ji tsoron ruwan sama kare da keki, da haka ya maza ya gudu gida, ya tsoron na dabi'a. An mai ta ko irin wannan tsoron na dabi'a, la ya ta'allaqu bihi dhanbun wala madarar, ya danganci me ya haifar da shi. Wannan shi ne tsoro kashi na biyu. Tsoro kashi na uku shi ne ka ji tsoron aikata wani abu da Allah ya wadatta maka don kar mutane su zarge ka. Allah ya ce yi kaza, kai kuma ba ka san kai don me jin tsoron mutane. Ka san tsoron abu na musulunci ga yadda yake daidai, amma a unguwarku da dangin gidanku sun duk da haka suke ba, kana jin tsoron kar ka aikata abin nan da Allah ya ce da manzon sai ce su zarge ka, don jin tsoron zargin su zai kame sai ka fasa, kuma me ya zama tsoro ke? Wannan tsoro ne wanda yake haramun bai kai matsayin shirka ba. An gane ko? Wanda ya yi ya aikata haramun, don ba za ka kyale wajibi wajen jin tsoron zargi, ba za ka kyale sun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har kawai don jin tsoron zargi waɗansu masu zargi, wanda su ku da yake sunnar ba. Dole za ka aiwatar da ita, idan ba ka da ƙarfin aiwatarwa har ka tsorata don kar a zarge ka sai ba ka aikata ba, to ba wanda zai cikin ka kai sai dai abin da ka aikata ka aikata haramu. To wannan shi ne tsoro kashi uku. An fahimta ko? Shi tsoro wanda yake na tsakiya ka ga babu lafiya cikin sa, kashi na biyu ko? Babu lafiya a kansa, don tsoro ne na ɗabi'a. Sai dai suka ce akwai abin da zai zanto wani lokacin sanadin tsoron mai ƙarfi ne, ya kamata kowa ya tsorata, kamar kamar gobara, kamar kansaji, kamar wani duk wanda ya tsorata wannan ai abu ne wanda yake fa'ida zai iya cutarwa. Amma akwai ƙananan abubuwan da haɗari an ta wani jin tsoron su bayan ka za ka iya cutarwa. Wani na jin tsoron hawainiya, wani na jin tsoron ga dangare, wani na jin tsoron tsera, wani na jin tsoron haka ƙananan al'amuran da kila haɗari an ta ba ka iya cutarwa. Mabilin jayen abu mai faruwa ba ka iya cutarwa. To irin wannan tsoron sai zan kai a ɗan zargi ne ga ɗan adam, yana rusa mutunci, ake kana ka jin tsoron. Amma ba ka cewa ya aika tsoron. Sai dai a ce yana rusa mutunci. Shi za yana daga cikin abin da manzo Allah ke neman tsari da shi, yana neman tsari kada ya zanto magoraci ko ya zama jarumi sallallahu alaihi wasallam. To fahimtar wannan shi ne zai bamu damar fahimtar duk abin da zai zo a wannan babi da sauran wuraren da za mu ga an yi maganar tsoro cikin littafin tauhidi. Inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ubangiji Ta'ala ce sanadiyar wanda ya kawo muku jita-jitan nan, shaitan ne kadai yukhawwifu awliya, asalin fi'ilin yukhawwifu yana neman mafa'ulan bihi guda biyu. Farko awliya, wato kaga mafa'ulan na biyu kenan, akwai mafa'ulan awwal wanda yake muqaddar yukhawwifukum awliya, amma sai aka sace shi da kaddara shi fala takhafuhum, kar ku tsorace su, wa khafuni in kuntum mu'minin, ku ji tsoro na ni kadai in dai har kuma mu ne da gaske. Kar ku tsoron cewa wani na iya talauta ku banda Allah, yayin da duk ku tsoron talauci a hannun wani ba Allah ba, to kun sanya wannan fitisha ga Allah. An fahimta ko? Kamar yadda Allah ya ce fala taftahu an-nasa wastaw fala taftahu wastani wa liyutimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun wa iyyaya farhabun wa iyyaya fattaqun, da sauran ayoyin da suke makamanta waɗannan dukkan su suna nuna tsayanta Allah wajen jin tsoron shi kaɗai. Wa qawlihi, da faɗin Allah Ta'ala, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata ولم يخش إلا الله فكم آية فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بقدر الله تعالى إنما يعبد مساجد الله فنبيك أي وطن بسك راية مسلات الله وندك راية مسلاتين أغنجزي من آمن بالله فيني وندي إيمان لله واليوم الآخر هم إيمان دلانا وقام صلاة هم يزيد صلاة وآت الزكاة هم يبايد الزكاة قوطن بسك تنتنت أبي دعاك في وآت الزكاة يبايد الزكاة باير وسكت يباك أغما tabbatar siyasi in ka bayar ga waɗanda shari'a take a ba to shi sa suka ce fi'ilan ata yana neman maf'ulun bihi guda biyu ata zaidan malan misali ya baiwa zaid dukiya kaga zaid maf'ulun awwal kenan ko mal maf'ul ne sani kenan to wa ata zakata ya bayar da zakka ga wa sai suka ce ana kaddar kalmar mustahiqqa wanda yake tsada suwaye waɗanda Allah ce sun tuntunta a kasu bauta waɗanda suka zo cikin faɗin Allah ta'ala inna man sadaqa min fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa sidqa wal ghalibina wa fi sabilillah wa bin sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Wato na dukkan mutane guda takwas ko ɓangarori guda takwas wanda ɗaya daga cikin su ake baiwa zakka. Bayan da ya bayar da zakka ga waɗanda Allah ya ce a ba su ولم يخش إلا الله كما إذا انتوا بيقولوا تكون الله أدول يا سيء الله كأي ما يوم تبيع ما تقول وانا علي فأساء أولئك أن يكونوا من المنكدين للي ياسو كنت وقت الناس تكون كيف كيف اليو تبت ما تقول وانا من كون في اليو بعد الله تعبى لسي أساء بد على رب سنت فنا من رجائي دسماني نساري أما أنت جوا أتكال القرآن كنا من واجب في دتبت ورب بحيث كنتوتا أصابوا لا إسا أن يكونوا من المتدين كذبت من لغة من ذلك فكنت تفكين سليه قال لك الله تكلم من أين أبين بسك أي وطر لا يمثل لكم أبجيدي لا يمثل لكم أبجيدي يا أين بسك سبقان تدعو سنسوكا هنا إيمان إذا الله إيمان إذا رانا ترسي فيد بسلا بايد ذكا دكوا باكا جنس ورمكوا واتوا في الله وانده كيني محل السياد الكتن آير ولم يخشى إلا الله كمن أنا بمبان تتكاني الخوف بالخشية domin ayar farko tana magana akan alkhairi inma zalikum shaytan yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni wannan aya ta biyu tana magana akan alkhafiya walan yakhsha illa Allah to shine malamin suka ce da alkhairi da alkhafiyatu galibi suna tarayya wajen ma'ana sai dai kuma akwai dan bambanci a tsakanin su bambancin da ke tsakanin alkhairi da alkhafiya shi alkhairi jin tsoro ne wani lokacin kana jin tsoron abin da ka ma jahilce shi wata sai amma alkhafiya kana tsoron abin da ka san cewa lallai ya tantance a tsoron ka kuna ka fara fahimta shi yasa lokacin da aka yi maganar ilimi ba a ce su masu ilimi suna da alkhawf dangane da ubangijin su ba sai aka kawo alkhafiya inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama waɗanda suke jin tsoron Allah su ne al'ulama wani irin al'ulama al'ulama yani al'alimuna billah wal'alimuna bi azabihi wal'alimuna bi jannatihi wal'alimuna bi narihi wa ghadabihi wa iqabi waɗanda suke da kyakkyawar fahimta game da girman falalar ubangiji da yawan abin da ya tana da cikin aljanna da wanda suke bayi na gari waɗanda suke da kyakkyawan sani game da girman azabar ubangiji abin da ya sanada a cikin wuta da nau'ika na azaba ga wanda suka fada masa waɗanda suke da wannan masaniyar kyakkyawan sani ba ba ta ce ba suna za ga suna jin tsoron Allah to kaga nan guda an kawo alkhafiya sai a kawo al'ilmu saboda kenan suna jin tsoron abin da sun san shi kenan sun san halayya sun san ɗabi'a sun san kalabinka ko sun san sifofin da kamala to amma alkhawf ko da ba mutum da sa wani lokacin zaka gana jin tsoron abin da ya jahilci menene kamar misali kana cikin tafiya cikin duhu ka bi wani loko ba fitila sai ka ji wani ilin kara ka far an buga kyauri ka ga za ka fita a guji duk wanda ya game da kai ce me ya faru kai wannan dai wani kara na ji ban nasu gana fita a guji yanzu ka ji tsoron abin da baka san ma meye ba to wannan alkhawf kenan shi ne bambancin tsakanin alkhawf da alkhashiyah kenan wannan ne yake cikar ma'ana wanne ne kuma yake takaitaccen ma'ana alkhawf ya zama faɗin ma'ana amma alkhafiya ya fi takaituwa kan galibi ba a wa kowa khafiya cewa amma alkhafi kuma ana yi har gaba da wani Allah to shi yasa tunda ana yin sa har ga wannan Allah sai mu kasa shi kashi kaza irin na Allah din kar aiwa wannan Allah wannan na wannan Allah din kaza ya tace shi Allah kuma ya tace shi annabi sai ta yi asaba wannan ka turo kaza ya tsoro ga wannan wa amma ba ta yi kirka ina ga kun fahimta amma alkhashiya babu yanda za a yi ka samu cewa mummuni yana da khashiya ga wannan Allah dole sai ka Allah ki ba ma alkhawf ya ayyuha lillahi ya ayyuha kisa din da ka mun bane in za ka fanta ka tsoro in dus abin nan din nuna kamar iman sai ka ka khashiya wallina hum min khashyati rabbihim bisukun la kum la yakun annati la yakunu bil qawli wa bi amrihi ya'malun ya la ma baina aydihim wa khalfahum wa la yasbuna illa liman qada wa hum min khashyatihi wa an ka khashiya wa hum min khashyatihi bisukun ina fata an fahimta to bambanci kenan da kamar ko kullum khashiya al-muhim ba wanda yake rayar da masallaci kuma ibada su zanto ka gaba shi ne wanda ya tare wannan sukotin dan ka rayar da masallaci amma ba ka da sukotin nan ko kana da wani sukotin dan ka rayar da masallacin ka bai yi kenan ubangiji ta Allah ya kawo wannan aya tana cikin surat tauba dan mayar da mutane da kafirin makka wadanda suna girma madakin Allah su kawo ta daki su tana da abinci da ruwan sha a lokacin zafi ga majiyar ta dakin Ka'aba amma ko ba ka kare ta Allah da ibada amma duk wanda ya zo maka zai ce sha ya koshi abinci a kyauta ba tare da ya riko guzuri daga garinsa ba amma ko ba ka raya aikin Allah to sai suke ganin wannan abin da suke wani alkhairi ne sai Allah ya ce a'a in dai raya masallaci ne na gaske ga wanda in ya raya din zai samu lada shirewa man amana billahi farko mutumin da ya yi imani da Allah imani da Allah kuma yana da bangarori guda hudu farko imani da samuwarsa na biyu imani da rububiyyarsa na uku imani da uluhiyyarsa na hudu imani da sunayensa da sifofinsa man amana billahi wal yawmil akhir yayi imani da ranar karshe imani da ranar karshe kuma ya tafi abin da yake biyo bayan mutuwa kafin kiyama da abin da zai faru bayan kiyama ta tsaya kuma na sakamako yadda da waɗannan gaba ɗaya duk imani da ranar karshe abin da yake biyo bayan mutuwa kafin kiyama kada za a sa mutum cikin kabari ko ba sa cikin kabari ba dai ƙasa za ta rufe shi za a daina ganinsa to wannan mutum da aka daina ganinsa za a yi masa tambayoyi dangane da abin da ya aiwatar za a yi masa azaba in ya tantance masa azaba za a yi masa ni'ima in ya tantance masa ni'ima ayoyin Qur'ani sun yi ishara zuwa ga wannan hadisan manzon Allah sun nuna wannan yadda da wannan yadda da wani bangare ne na ranar tashin kiyama wani bangare ne na imani da ranar tashin kiyama kafirce ma wannan ƙaryata wannan kamar ƙaryata wani bangare ne na tashin kiyama ina ga ban fahimta to sannan abin da zai faru bayan an tafi kiyama din na hisabi da awon ayyuka da kaza da kaza sai tare faradi da sauran al'amura duk wannan dole mutum ya yi imani da su man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salata ya tsayar da sallah to wajen iqamatu salati yana da ma'ana guda biyu ya tsayar da sallah ta hanyar ya kawo duk abin da ake bukata na wajibi ko da ya kalli musahabbi kuwa sallah sai ta yi wadan suka ta ya kawo duk abin da ake bukata na wajibi sannan ya kawo duk abin da ake bukata na musahabbi wannan ita ce sallah mafi cika da an ce iqamatu salati wannan ake fara kallo kafin komai suka ce domin annabi ya ce ko tsayar da sahu domin tsayar da sahu yana ne min iqamatu salati yana daga cikin tsayar da sallah inda za mu yi sallah ya kasance sahun mu bai tsaya ba har muke sallah amma kare sallah ta yi gobe ba amma mun tsaya nan ko mu tsaya wata ba a ce kenan ko da abu wanda yake wajibi ne baka kawo ba sawabun wajibin dakala salah aw wajibin muta'alliqun bi salati walau kharijaha to wannan wato dole ne mutum ya kawo nan dukkan suna cikin iqamatu salati wa qama salata ko da musabi ne dai mafi kyau da ai sallar mutum da zanto kamala zanto kamala ne ta kowane fakka ya ata zakata kuma ya bayar da zakka wala ne ta illa Allah bi zuran kowa sai Allah wa qawlihi wa minan nas man yaqulu amanna billahi فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله سبحان آية ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين الله مدعو كثيرا ومن الناس تكون متعني أخوي من يقول آمنا بالله وأن ذات جاتي مؤمن إيماني دا الله أما فإذا أودي في الله idan aka tutar da shi cikin lamarin Ubangiji cikin addinin Musulunci kafirai suka tutar da shi waɗanda suka jahilta abin da yake kai nan ta farkin shari'a suka tutar da shi ja'ala fitnatan nas ka'adabillah sai ya sanya wannan fitnar da mutane suka yi masa kamar azabar Ubangiji ma'ana fitinar mutane cutarwarsu, sai mayar da cutar yadda mutane ke masa da munguna wanda suke masa daidai da azabar Ubangiji. Yadda yake jin tsoron azabar Ubangiji, haka yake jin tsoron mungunawar mutane. Da zaran ya rike tafarkin shari'a, yadda an munguna masa sai ya bari, irin yadda mai jin tsoron Allah yake barin safe don kar azabar Allah ta riske shi. Yanzu wannan ya ba da wani ɓangare na tsoro ga wani Allah, da Allah fitina da nasu ga azabin Allah. Irin waɗannan su ne waɗanda suka shiga musulunci amma ba sa son komai, kar tsaya ta soke su, kar a zarge su, kar a ce musu komai, su ne su yi musulunci salin halin, kuma kar a tafi jihadi. Dole cikin jihadi za ka yi hasara, mai za ka yi hasaran dukiya. Jihadi na iya saboda ma ta zama ɗan gudun hijira. Ka bar garinka, ka bar gidanka, ka bar motocinka, ka je kana kwana a Bukka. To da haka ba sa son gaban. In mutane suka ce sai an ja sai a'a kaza mun bari, in dai kaza ne haka take wata kaza mun bari, har yanzu ba su da komai, kina sai kuma jihada a zuci ita ma ya Allah fitna tun dace ka azabin laki ko ana ake ji haka. Amma wala in ja'a nasrun min rabbik, ga wata nasara za ta zo, ko musulmai ku ci nasara haka abokanan adawa, sai ka ga sun zo la yaquluna inna kunna ma'akum, sun zo sai mun tare da ku. Amma lokacin da ake wahala ba sa tare da ku, amma ya kan suna fara gari ya zauna lafiya suna tare da su. Allah ya wani sallahu da yana ga su zuwa alamin ba su da nasara, cewa Allah shi ne mafi sani dangane da abin da ke cikin zukatan mutane. Allah ya san wanda yake da imanin gaske, ya san mai imani na rufa da ba imanin gaske, ya san wanda yake bota ta masa duba da gefe. Wa min nas man ya'budu Allah ala arsi fa ina qadahu khair yutba an nabi wa ina qadahu fitnatun min qalbi ala wajhi khatra ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran mubin. Wanda ke bauta Allah bisa da gefe, idan wato ainihin ni'ima ta same shi lokacin da yake cikin musulunci, ya samu ci gaba a rayuwa, shikenan ya bi da musulunci. Lallai addini musulunci addini ne na alkhairi, addini ne na riko da shi. Amma in an jarrabe shi, mutane sun murguna masa, an kore shi daga gidan da yake, ko an kwace masa mata, ko an kore shi daga aiki, yana cikin daɗin rayuwa, yanzu kuma ya samu canji. In kalaba ala wajhihi, sai ya baya ya koma akan abin da mutane suke so na kafirci. Ban jin tsoron mungunawa, kar ya rasa aiki, kar ya rasa kaza, sai bar musulunci, sai koma abin da yake. Allah ya khasara ad-dunya wal akhirah, zalika huwa al-khusran al-mubin. Wannan ya tabi ad-dunya kuma ya tabi al-akhira. Farko a duniya yanzu ya riga ya zanto banza a wurin mutanen da ya koma wajen su, ko sun karfe shi. Nan da ya bai da wata kima a wajen su, sun san ba da tabbatuwa kan abu, ba za su nazu da shi ba. Ba ka irin abin da za su yi wa wani nasu shi ba za su yi masa. Sannan kuma ya tabi al-akhira tunda ba da ladan komai a wajen Allah. Ba ka dai addinin musulunci idan kai riko da shi, dole sai ka samu mungunawa daga wajen wanda ba su ke riko da musuluncin ba. Haka idan kai riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka samu mungunawa daga wajen waɗanda suke kan bid'a, ko da kuwa sun yi da'awar musulunci. A wani lokacin mungunawa da 'yan bid'a za su yi maka, kai da kake riƙe da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta fi irin mungunawa da za su yi wa kafiri, ba Yahudi ko ba Nasara. A wani lokacin za su fifita da Yahudi daga Nasara a kanka, kai wanda kake riƙe da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ka da laifin komai, sai dan ka ce ai sunna, su kuma suna son a rayuwa kan bid'a. To dole babu yadda za a yi kenan, sunna kenan tana da tsada, ba araha ba ce ba. Abin nufi ba araha ba ce, karka ɗauka wani abin da idan ka riƙe shi kenan ba abin da zai faru. Za a zage ka, za a cuce ka, za a zalunce ka, za a yi maka kage kowane irin kage. Duk wanda yake zai riƙe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shiriya, irin abin da ya samu na farko shi ma ya same shi. Ba wanda ya fi kamala da siffofi na kamala cikin bil'adama irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk cikin wani bil'adama wanda aka taɓa yi da ko wanda zai zo nan gaba, ba mai siffofi na kamala, siffofi abin yabo, siffofi abin Allah sanya ba albarka irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma tare da haka ba irin mudun da ba a yi masa zargi ba, da cin mutunci da aibatawa. Wa qalu ya ayyuhallazina nuzila alayhi dhikru innaka la majnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas sadiqin. Suka ce ya kai wanda aka saukar wa da wahayi, ya wanda aka saukar masa da ambato, kai ma hukunci ne ka zo mana da mala'iku mana in ba gaske ne. An zarge shi da san girma, an zarge shi da san dukiya, an zarge shi da cewa ma shi matsanaici ne game da mata, don me ya auri mata tara, ya ce sahabbansa kowa wani kukar wanda ya gita. Ba irin zargin da ba yawa manzon Allah ba. To kai yanzu kawai kai ka fi bilis haka kawai kana da kira suna, ba wani zai zargi ta, ba wani zai ce ma komai, dole sai an yi gwagwarmaya. Abin da kawai ake bukata da kai, duk abin da za ka aikata ko ka faɗa ya zanto kana da dalili a kai mai ƙarfi na farko kenan. abu na biyu duk abin da zaka faɗa ko ka aikata karka yi dan ka fusata wani ko dan ka karanta abin da kana yi dan Allah wani ya zai so ga zaka yi ba to bai isa ba kin da dai aka kalle mai bid'a na yi mai shirka na yi mai bautar wata na yi dan na dai kuma na yi to kai dan da zaka kalle kai mai sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam dan da zaka kalle kai dole ka sa kan gaskiya kenan karka damu da zargin mutane amma wallahi duk wanda yake na jin tsoron zargi to ba zai iya sunna manzo Allah ba duk mai jin tsoron zargi ko mai jin tsoron mutane yan hayaniya yan harbaki su yake titi suna zage zage suna hayaniya ana dukan iska to a gona tsoro irin wannan ke ji sai duka man gaske ne yan bid'a yadda ka san hadirin ka ta haka yake uhu da wuni uhu za ka taho in dai ka tsaya a kan sunna wallahi sai su wuce wanda ya zage ka daga nesa tsakanin ka da cikin mai mutane biyu idan ya zo ya ka ka takunu ga gemu ga asuwa ke shi zai ce salamu alaikum ba zai faɗa ga bai idan ka bawa lai sai ya kallace sai ya killace gefe guda amma kana nan ba zai iya ba amma da ya koma gefe guda za a tashi hankali za a wani tashin hankali wanda dukkan ya ce a tashi hankali ba ya da hujja ba ya da gaskiya mai gaskiya ta ce a zo a gara dalili da dalili Allah ya ce manzo Allah ya ce ga abin da sabbin suka rayuwa kai kai kawo naka wa inna ayyatu la ma hada hawu bala almudi dole mu da ke daina kan fata amma ya rige ma'auna akan cikin qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai mu ga wai ke kan qur'ani wai ke kan hadisi wai ya saka musu amma kana san ka ji sunna amma kana jin tsoro ba zai yi ba wa an abi sa'id radiyallahu anhu marfu'an ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله ان رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره an karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ta kare da adare ya jingina hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min ba'd al-yaqin an turdi an-nas bi sakatillah yana daga cikin raunin yaqini raunin yaqini kuma yana gada da raunin imani yana daga cikin raunin yaqini rajin sakankancewa da ubangiji cikakken sakankancewa an turdi an-nas bi sakatillah ka karanta mutane rai yayin da ka fusa ta ubangiji ma'ana ka aikata wani abu da mutane za su ce eh wani nagari ne ka ko san wannan abin zai fusa ta Allah wannan ne cikin raunin yaqini wa an tahmadahum ala rizqillah ko ka yaba wa mutane kai musu godiya kan arzikin Allah ma'ana su baka wani abu sai ka dauka cewa baiwar ma kamar ta ce ba Allah ne ya kaddara su baka ba kamar ta da Allah ba kai musu godiya ba su ka gode musu su kadai wa an tadhummuhum ala ma lam yu'tikallah ko ka zargi mutane kan abinda Allah bai baka ba ma'ana mutane sun hana ka wani abu sai ka rinka zargin su kamar da cewa Allah ne bai kaddara su baka ba kai kamar ta cewa da bayarwa da hana wa daga hannun Allah yake su mutane Allah ya sa su ne su zanto su ne wasifa tsani na abin ya zo gare ka an bayin da ku dan Allah ya sanya wani zama tsani gare ka to abin daga Allah yake sai aka sa wani abin da yasa zaka gane wannan nan da in ya hana ka ma sai wani baka in ba ya dare yanzu yana dare yana yi maka ya mutu kana jin takaici sai Allah ya kawo wani wanda zai baka a kai abin daga Allah ne shi dan adam kamar in dararo ne wanda abin zai zo gare ka kai gare ka in ba in dararo ka ta ko ba sai na karfe wanda ba karfe ba sai na ko na wani irin ma din zai zubar da zai da inji ruwan daga ubangiji ki in dararo din menene ya fita ne a sai ke nan wane ne mafi tantan da ka gode masa yayin da dukkan wani da ke Allah ga nan ka karɓi kwalle wannan da ana ka yaba dan adam din dan annabi ce la yakurullahi man la yakurna yana da kyau ka yaba masa idan ya baka din annabi ce duk wanda ya ba aikin alkhairi ka saka masa kai ma da irin aikin alkhairi in ba ka da abin da zaka saka ya masa da shi kai masa addu'a ta alkhairi gargadin yadda zaka ce wannan lokaci ma ka saka masa alkhairi da ya maka wannan babu laifi amma kuskure ne ka tuna da kana da din kamanta da ubangiji inna rizqallahi la yajruhu hirsu hari arzikin Allah ta'ala kwadayin mai kwadayi ba ya jawo shi sai in Allah ya ga dama arzikin zai zo wa la yarduhu karahiyatu karik kin mai ki ba ya mayar da shi baya sai in Allah ya kaddara dama san abin da zai zo gare ka ba wannan hadisi Abu Sa'id al-Khudri wato ya nuna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wato ilatul awliya na Abu Nu'aym haka Imam al-Bayhaqi cikin littafin al-asma wa sifat alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bai ambata marwayansa ba wato Abu Nu'aym ne ya rawaito su cikin hilya a kuma al-Imam al-Bayhaqi cikin al-asma wa sifat sai da kuma hadisi ne da ita an gane ko malami sukan ce sai sai kun ma'anarsa ka samu shiga cikin wannan hadisan amma a jerin sai da yake aka bai inganta ba cewa manzon Allah ya faɗi shi da hadisin da zamu ga kuma annabi ta ce wa ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man iltamasa ridha Allah bi sakatin nas radiya Allah anhu wa arda anhu an-nas wa man iltamasa ridha Allah bi sakatin la sakata Allah alaihi wa asqata alaihi an-nas. An karɓo daga Aisha Allah ta tsare ta gare ta. Tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkan wanda ya nemi yardar Ubangiji da cikin mutane radiyallahu anhu to Allah zai yarda da shi wa arda anhu an-nas kuma ya sa mutanen ba su zo su yarda da shi. Wa man iltamasa ridha an-nas bi sakatillah dukkan wanda ya nemi yardar mutane ta hanyar kusata Ubangiji kuwa sakata Allah alaihi Allah zai fushi da shi wa asqata alaihi an-nas kuma ya sa mutanen ba su fushi da shi. An fahimta ko? A ce neman yarda da zaka nema kenan kai bawa zaka nema neman yarda Allah ne shi kanai. Mutumin da zai yana yardan Allah to ko da abin da za ka yi din nan da ke jawo yardan Allah na fitatar da mutane to kar ka damu mutanen za su yi fushi da kai ne yau da gobe da jibi ana nan bayan su ɗewan lokaci za su zo zanto kana ƙaunar ka mafaka sa san gaskiya da ba da zai a gaskiya lokacin da ta fito ba kowa ne ke izin ta ba lokacin da ta fito wani zai gaba da kai wani zai kika wani zai fatan ina ma ka mutu wannan duk saboda ya jahilci abin da kake kai na gaskiya. In ka jure ka jaka da mu'amala ka rike gaskiya ka faɗi gaskiya ka yawatar da gaskiya nan da shekara ta yi ko biyu sai zan lazi bai na ta bai na ya da wasu ka annahu sai ga wanda yake cikin ka jiya ya zanta yau shine mai kamar ka an bayyana ko amma in kana jin tsoron tsangana da zai maki da sauran mutane sai ka ce to bari in sassauta bai ni ce ya an dubun ka sai ka tabi al-islam al-a wato gama garin musulunci wanda kowa ma ke yi da ɗan gori da ɗan goka duk da kana da wani musulunci ba da malamin tsibbo da mai rubutu ta da mai layu duk ba kana da malamin ma na bikai al-islam al-a islam musulunci a jumlace don saboda karkawa da gaban ka sai zaka ga sunna san game ka to wannan ka kana neman yardan mutane ta hanyar fasaka Ubangiji kana abin da kai ka san ba ka da dalili a shari'a amma wai dan saboda kar mutane su fushi sai kai to abin da zai faru sai Allah ya fushi da kai ko mutane su fushi da kai shine sakamakon amma in ka nemi yardar Ubangiji ta hanyar fushin mutane kai ba ne ka bane su fushi amma su da kai suka fushi dan ka saba musu magana ka ba irin tasu ba ayyukan ka ba irin nasu yadda kake gudanar da rayuwarka ba irin nasu ba su fara yaki halal yaki haram kai kuma yaki halal ne kaulan wahidan ka fito da zan sone ka kai kace a bisunna su kuma suna ganin zasu iya bin guda kai kace ai kaza su suna ganin da zasu kaza ba yanzu duk abin nan da kai kai tsakaninka da Allah ne wani yadda Allah kake ba kai bane dan su fusata amma shi dan adam in ka sa banban da shi ko dan kare hula sai ya da cewa wai ku sa banban to saboda haka a sakamakon ka sa banban da su cikin maganganun su da ayyukan su da alayyar su da kasuwancin su da tunakayyar su da rike gaskiya da amanar ka kai wanda ka saba musu to wannan sai sa su tangame ka sai su tangame ka. Yanzu da za a samu wani jami'in gwamnati guda daya ya zo ya ce ni ban yarda da mazubi ba ni ban yarda da kaza ba ya kwatanta gaskiya ko ni kankanta sa masu mukamin irin nasu duk sai sun tsangame shi. Inda za a samu dan kasuwa a titi guda ya zo ce ni ban yarda da mazubi ban yarda da kaza kaza ba abinda ake baya dacewa kaza zan yi sai mutane sun tsangame shi. Kawai ɗaya na fahimta sauran su fara kaɗan shi. Ka ga in za ka yi gaskiya ba wai kai a zuciyar ka kare gane dan ka nuna mutane amma saboda in mutane da gaskiya sai su ne sai su tsangame ka. To wani yana da ƙarfin jurewa kaga yana neman yarda Allah ta hanyar fusatawa mutane to wannan yau da gobe Allah zai fita shi ko mutanen da karshe za su bayan kwana ɗaya kwana biyu su ce kai gaskiya abin da wani kake kai dinnan gaskiya shi ne gaskiya sai ga wani ya bi sai ga wani ya bi sai ga wani ya bi sai ka samu ladan aikin alkhairi da adadin ladan wanda suka koyi da kai har yanzu ta fi kiyama babban alkhairi ya taru da kai ka da ce da yarda Allah da yarda mutane amma in kana jin tsoron mutane sai ka dauka dawo ka bi barna to idan kana bin barna tsammanin ka za su kyale ka da mai magudi da mai magudi kowa jin haushin kowa yake dan da ba ta bane kan ban Allah kuma dukan magudi shi yasa da malamin gida da malamin gida kar ka dauka cewa kiri suke ko suna dariƙa daya gada suke da juna amma ya ana wai a rufa asiri a rufa juna asiri ne a zahiri amma a cikin batini gada za su da juna saboda wannan yana son ya gaskata a cikin dariƙar nan gada ya zanto ne nake da tsewa wannan yana so a ciki ya zanto shi da tsewa ko wannan ku kawai yake ci to kuma sai Allah ya kaddara dole wani ya fara karba wani ya fara mabiya wani ya fara muridai to duk wanda aka fara muridai fa sai ya ga wannan da suka fi shi kuma ko da suna tare ya kan ka sarki dai irin na farna ko na gida to karshe kaga in yanayin niyyar dan mutane ya fita ta ubangiji ya sa kan gida kenan Allah zai fushi da shi kuma su mutanen su zanto abokanan adawa ta cikin dafarkin da yake kan gida kuna da abubuwan da yake يقول عبد المجال صلى الله عليه وسلم كتبه من انطنت رضا الله بفقة الناس رضي الله عنه دكا وان ديني يدنك بانجزي تاني يفتا تموتاني واتو يهي أبن دزارت جاوكي شيبا من فسكي نمتا نيما يدى الله ما كنه يكون سكا جاوكي رضي الله عنه الله زي جدتي وارضى عنه الناس متانيكما الله يرجد سوق ليك ومن انطنت رضا الناس بفقة الله سخط الله عليه وعسخط عليه الناس wanda ko duk yanayin niyyar dan mutane ta hanyar fusa ta ubangiji to Allah zai fushi da shi kuma ya sanya mutane su fushi da shi Allah zai yi wannan hadisi rawahu ibn Hibban fi sahihi al-Imam ibn Hibban ya rawaito shi cikin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da Imam Tirmidhi ya rawaito shi Imam Tirmidhi ya kawo shi da tsawon ma sama da haka yadda Imam Tirmidhi ya rawaito yace Muawiya ibn Abi Sufyan shine ya aika da wasiƙa zuwa wajen Aisha Allah ta kare da adalci yake da ita ina son ki rubuto min wasiƙa ta musamman da za ki min nasihi ko ki min nasiha kan wani abin da zai amfane ni ka leƙa ta leƙa ta leƙo me za ta fara ita wanda annabi bai riga ta fara ba kai da abin da za ka yi wa wani nasiha da ke a duniya wanda annabi bai riga ta ba ai asalin na huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asalin na kullum annabi shine wani nasiha mutane ga mutane da aka sai ta duba ta dubo sai kawai ta rubuta masa wannan wasiƙar tace zuwa ga Muawiya ibn Abi Sufyan ayace tace tace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tace amma ba'du bayan haka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu nabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fada sai ta kawo hadisi man intama karuba Allah bi sakatin nar radiyallahu alaihi radiyallahu anhu wa arda anhu nar wa man intama ka ridan nas bi sakatin la sakata Allah alaihi wa asqata alaihi nar to tace shi kenan sallam sai ka ne wasiya da zai abin wannan hadisi ne inda take yi mas'ala cikin wannan babu ya kai mas'aloli al-ula mas'ala ta farko tafsiru ayatu al-imran a cikin wannan babu mun ga tafsirin ayar nan cikin suratu al-imran ita ce fadin Allah ta'ala inna ma zalikum shaytan yukhawwif awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin al-thaniya mas'ala ta biyu tafsiru ayati bara'a mun samu tafsirin aya ta cikin suratu bara'a إذا فهمت الله تعالى إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة الثالثة مسألة أكو تفسير آية العنكبوت من كان فهمت تفسير آية من سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جواب الخامسة مسألة تبير علامات ذاته من جاء علامة بكينون لون yakini ko launin tsoro wannan zalika yana daga cikin haka kuwa hadisi salat wadannan al'amuran guda uku da aka ambata cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa yana daga cikin launin yakini ka nemi yardan mutane da kusa ka ubangiji ko ka yaba wa mutane bisa ga arzikin da Allah ne ya baka shi ko ka zargi mutane kan abinda Allah bai kaddara ka same shi ba ka tabbata mutanen suka naka an ambata dana hadisi guda uku من دنيا الرابع بقى الرابع الرابع أنا أقول أن اليقين يضعف ويقوى يقيني ينا سام اللوني هذا كمين لا تلفقوا الخامسة مسألة تجر علامة ضعفه علامة بكينون اللوني يقيني تنك ومن ذلك أنا لقد تشاك هذه الصلاة قرابا قد أعوك كمكا أمبكاكو ولا أمبكاكو كيف أمبكاكو السادسة مسألة تجد أن إخلاص الخوف لله من الفرائض للي كيف تنسيقوا دون الله في كبيرة دباك من قرانك وفيسي من الفرائض هنا تكون مواجبات أبوها داء أكفر للتابقة السابعة مسألة تبقي ذكر ثواب من فعله جلم الله دا نمتمن دائكة هكا يكيف أن تألى بجن صورو الثامنة مسألة تسكت ذكر إيقاب من تركه أو أن بعض المنتهي في أن بتون أقوبة لن يبرته له معنى يجب أن يلمني باء الله باء كما قلنا باء أدن ترنك وأكد في الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له إن الناس إن كنتم مؤمنين إن كوما إيماني لي إيمان لغتي wannan babi yana magana ne kan tawakkali, kuma tawakkali ɗaya ne daga cikin nau'ikan ibada, don haka ba a yin tawakkali ga kowa sai ga Allah. Wanda ya tawakkali ga wani Allah, to kamar yayi tawakkali ya dauke wani bangare na ibada ya baiwa wani, zai zanto yayi ne kenan, ya aiwatar da shin kake. To shi kuma tawakkali yana da bangarori guda biyu, abu na farko ya shafi zuciya, abu na biyu ya shafi gabbai. Tawakkali rukunai guda biyu da yake. Rukunin farko da ya shafi zuciya shine yaqinin zuciya, sakankancewar zuciya kan cewa ba mai amfanar da ni kan abin da nake so in samu sai wa sai Allah, ba mai iya kubutar da ni daga abin da nake jin tsoro din nan sai wa sai Allah. To wannan abin da ya shafi zuciya kenan. Abu na biyu da ya shafi gabbai shine kazar-kazar da gabbai za su yi idan kana son amfani, kana son arziki, kana son haihuwa, kana son dukiya, kana son kaza, kana son kaza, duk abin da kake so daga cikin dangin amfani, yayin da zuciyarka ta sakankance ba mai yin sa sai Allah, to sai gabanka kuma su himmatu wajen bin hanyoyin da Allah ya tsara wanda in an bi akan samu nasara. Idan ka dogara da dogaran zuciya kadai, gabanka ba su aikata aiki ba, baka zama mai tawakkali ba. Idan ka tashi gabanka na aiki, ka himmatu wajen ittikhaz al-asbab, riko da sababban da idan an bi su a ɗabi'anta ana iya cin nasara, amma zuciyarka ba ruwanka da Allah, ka dogara da ƙarfinka da yunkurinka da kazar-kazar ɗinka, har yanzu ba ka dogaro ga Allah. Kun fahimta da kyau? Dole sai an samu mai al'amura guda biyu. Lokacin da ruwan sama ya sauka, Ubangiji ta'ala ya sanya ruwan sama a matsayin sababi na fitowar mai tsirrai. Sai kake son amfanin gona, me ya kamata ka yi? Sai ka ɗauki irin shuka ka je ka shuka, kaga gabanka na aiki kenan. Yayin da ka je ka shuka ka dawo gida, tsammaninka wannan himmar da ka sa wajen shuka ita ce za ta fito da tsoron ta sai nuna ko Ubangiji? To sai ka dogara ga Allah kan shi ne zai shayar da shi da ruwa kuma ya zo. Dole sai da wannan ababen guda biyu, to ya zama tawakkali sukake kenan. Idan kai ɗaya ba kai ɗaya ba kai tawakkali sukake ba. Idan aka kuskure ne mutum ya zauna, ya ƙi neman aiki, ya ƙi yin sana'a, ya ce ya dogara ga Allah, Allah zai alfahari shi. Ai bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abin da zai ci, yana hana masa in bai je ya nemi. Dole sai ka tashi ka je ka nema. Ai ko tuwon aka kawo gaban ka ba sai ka yi motsi ba? Ai dole sai ka sa hannu a ciki, sannan zai iya kawo bakin ka, amma ba kawai ɗauko shi za a samu kamarki ba. Ka ga dole sai ka yi mai motsi. Babu yanda za a yi ka je ka ɗebo amfanin gona daga gona ka zo ka ɗauke shi daga gona kawai zuwa tukunya. Dole sai ya wuce da zango kala-kala, zango na farko, zango na sussuka, bayan ka yi sussuka sannan ka yi shika, bayan ka sheke ka tashi ka fitar daga kai daban saba daban, sannan ka zo ka je ka nika, bayan ka nika ka tankade, bayan ka tankade ka yi duk ka zo ka yi komai da komai. Wannan in ma ba za ka yi surfe ba, in za ka yi surfe zangon ya kara tsawo kenan. Ka yi surfe ka yi bakace sannan ka zo ka nika kuma ka tankade, duk wannan sai ka haɗa dukkan waɗannan asbab ne domin ka samu lomar da za ka yi bakinka. Yayin da duk ba kai riko da waɗannan al'amuran ba, babu yadda za a yi noma ta zo ta shiga bakin ka, saboda ka dogara ga Allah. Shi yasa waɗansu ragwaje sai su mayar da ragwancin su shine dogaro ga Allah, su ki yin noma, su ki yin sana'a, su ki yin kanikanci, su ki yin makaneza, sun tsaya sun dogara ga Allah. Lokacin Umar ɗan Khattab an samu irin wannan, suna zaune a masallaci suna ibada, wasu sun dogara ga Allah. Umar ɗan Khattab ya ce wallahi ƙarya kuke, mai dogaro ga Allah shine wanda zai ɗauki irin shuka ya je gona ya shuka shi, sannan ya zo ya dogara ga Allah ya zo ya zubar da ruwa don abin ya fito. Kace amma ba wanda ya zo zauna a masallaci ko kwanta gida sai ya dogara ga Allah, ai kun san cewa sama ba ta ruwan zinari ko na azurfa, sai kun tashi kun je kasuwa, sai kun yi farinci, sai kun yi noma. To da haka dogaro ga Allah din nan da wannan ma'anar tashi cikakkiya ibada ce daga ciki, kaga a nan gurin kenan duk abin da Allah ya tsara maka ne zanto sababin cin nasara idan an bi a samu kaza, ko sababin tsira idan an ba tsira daga kaza, sai ka bi wannan tsari. Wannan ibada ce. Zuciyarka kuma ta sakankance cewa sai da kaddara wa Ubangiji abin zai tabbata. Wannan duk ibada ce. Wannan ibadar ba a yi ta ga kowa sai ga Allah. Da za ka zo ka dogara ga wani wanda ba Allah ba,
kan cewa shi zai maka kaza ko ya hana ka kaza ya zama shirme ke an gane ko shi yasa Allah ce wa lillahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kadai zaku dogara in dai kun kasance ku mu'mine ne wannan tana cikin jerin ayoyin suratul maida akan kisra na Musa da banu Isra'il da fadin Allah ta'ala innamal mu'minuna allazina idza zikra Allah wajilat qulubuhum sanade kadai wadanda suke ansa sunan mu'mine sune wadanda idan an ambaci Allah sai zukatansu su tsolata to mene dan abin nan wajilat qulubuhum ma'ana bai cika ayar ba wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim shine ma'anarsa wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogaro ga ubangiji sun farman mane sai an ambaci Allah sai zukatansu su tsorata abin nufi da zaran an ambaci ukubar ubangiji sai su tsorata sai su daina sabo wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in an karanta musu ayoyin ubangiji zadatuhum imanan abinda duk aka faɗa na umarni sai su aikata sai imani ya karu wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah kadai suke dogaro wa qawlihi da fadin Allah ta'ala wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu lalle duk wanda ya dogara ga Allah to ubangiji ta'ala ya wadace shi baya bukatun kuma ya dogara ga wani din wa an ibn Abbas qala an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da gare shi yace kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya wadatar da mu ko ma da ladan abin dogaro kana ha ibrahim alayhi salam hina ulqiya fil nar ita annabi ibrahim ya faɗa lokacin da aka dauke shi aka jefa shi cikin wuta ba abin da yace sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel nan take sai Allah ce kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa radu bihi kaidan fajalnahu min aktharin wa najaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين دو سبو دمي سبو دفتن حسبنا الله ونعم الوكيل دو أكي فتن فتن حسبنا الله ونعم الوكيل فالكو أكتن يانا ركوني بردن كوتا كتنتي سني أكتن جنواميس الكون abunda aka saba da zafi ya koma mai sanyi wa salaman kuma sanyin ma na aminci ba mai cikizuwa ba ala ibrahim bisa ga annabi ibrahim alaihi salam saboda fadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa aradu bihi kaidan sunna ta ci kaidi ta tare da shi Allah ce wajalnahu min aktharin sai muka sanya su sunai makaskanta ta babu wa najaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin muka kamar da shi da annabi nuhu alaihi salam zuwa ga kasar da muka sanya masa albarka ita ce baitul muqaddis wa habna lahu ishaq muka ba shi da shine ishaq wa yaquba muka ba shi jika yaqub na filatan kari akan da ka samu jika kana raye wa kullan ja'alna salihin kowanne cikin su muka sanya shi zanto annabi dan salaha anan tana nufin annabi ba wai kawai salihin ba wa annabi dan kamar da ya faɗa can wa kullan ja'alna nabiyya wa habna lahum min rahmatina saboda haka kage ce dan kullan ja'alna salihin annabawa kenan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina muka sanya su shugabanni abin yin koyi suna shiryar da mutane ta hanyar bin umarnin mu wa wahina ilaihim fil khairati wa iqamis salati wa ita'iz zakat muka yi musu wahayin ayyukan alkhairi sai da sallah da bayar zakat wa kanu lana abidin sun kasance bayi masu bauta gare mu sakamakon kalma daya hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa qalaha muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fada shine qalu lahu yayin da suka ce da shi innan nasa kad jama'u lakum fakhshawhu mutane fa sun tattaru gare ku dan su kawo muku farmaki dan ku tsorace su Allah ta fazadahum imana sai wannan abin ya kara muku imani da takawa al-aya wato zuwa karshen ayat رواه البخاري والنسائي الامام البخاري ده امام النسائي سكر ده هكا ده توكلي بابن ابو ني كما عباده تسكي عباده دي ان غاني كو ده هكا ابن القيم كي تيوا توكلي سبو ده جرمان سا سي ازوا حدا كي ده ايماني اكا حدا كي ده مسلم في اكا حدا كي كما ده عباده سكا تجن آية بدا اكا حدا كي ده سكاوا آية آية ان غاني كو آية الفرقو وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين كذا حدا كي ده ايماني وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فذا هذا شيء مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فنعوذ بالله تعالى كتوا واليه يرجع الامر كله فاعبده wa tawakkal alayhi, an hada shi da ibada, fa'budu wa tawakkal alayhi. An gane ku? Wa man yatakallahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Farkon aya takawa, karshen ta kuma tawakkali, an hada su da takawa cikin aya guda, saboda girman al'amarin takawa, a tawakkal. Fi yi masaila, wannan babu, akwai masaloli. Al'ula ta farko, anna tawakkul min al-fara'id, wato shi tawakkali farilla ne cikin farillai. Al-thaniya, mas'ala ta biyu, annahu min shurutul imani, yana daga cikin sharadin imani mutum ya zanto mai tawakkali. In ba ka da tawakkali to kamar imani bai san gwake da Allah ce wa alaihi fa tawakkalu, in ku in dai had ku mu'minin ne to ku yi tawakkali ga Allah, ma'ana mu kai bakin mu ka zo mu ne ba. Al-thalitha, mas'ala ta uku, tafsiru ayatul anfal, mun ji tafsirin ayat min cikin suratul anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu zuwa karkan aya. Ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, tafsirul ayati fi asriha, tafsirin aya ta karshe, wato tafsirul ayati fi akhiriha, tafsirin aya a karshen ta, wato ita tafsirin ayar ba a farkon ta yake ba, inda ba lai kawo a karshen ta, inda bai kawo ba. Dan farkon ayar inna mul mu'minuna idza dhukirallahu wajilat qulubuhum, anan kawai ya tsaya. Tafsirin ko dole sai mun je ta. Wa idza tulat alaihim ayatuhu zadahum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-khamisa, mas'ala ta biyar, tafsiru ayati talaqi, mun samu tafsirin ayar nan cikin suratul talaq, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. السادسة مسألة تسدى إذا متعني هذه الكلمة يجرم ونن كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة 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 وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم في شدائد سوى إتسي كلمة دعنه محمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام دعنه إبراهيم عليه السلام سكي أنفاني لي في عند الشدائد لوكة تندكا ونطنني da aka sunna ne, idan aka firgita ka aka tsoratar da kai wani maka barazana, ka maimaita wannan kalma. Allah zai tsamar da kai, bai tsamar da mutanen farko da suka yi amfani da ita. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya samu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya kiyaye mana. Assalamu alaikum.